sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio Kumasi, sannan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masaurare, assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Laraba, 19 ga watan Disamba na shekarar 2018. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa shugaba Muhammadu Buhari ya gabatar da kasafin kuɗin shekarar 2019 a gaban Majalisar Dokokin Najeriya a yau. Muna kuma dauke da ra'ayoyin jama'a daga kudancin Najeriya akan kisan gillar da aka yi wa tsohon babban hafsan rundunar tsaron kasar jiya Talata da Maraice. Kuma za mu ba ku dama domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku akan kisan da ake wa jami'an tsaron Najeriya kamar wanda aka yi jiya. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce 1-202-205-2655. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Za kuma ku ji labaran wasanni daga kasar Ghana. Amma yanzu dai sai a gyara zama a jahalin da duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum. A yau Laraba, fadar White House ta fitar da sanarwar cewa dakarun Amurka da ke kasar Syria sun fara dawowa gida. Jim kadan bayan shugaba Trump ya rubuta a shafinsa na Twitter cewar sojojin Amurka sun murkuce 'yan ta'addar Al-Qaeda. Mai magana da yawun fadar White House, Sarah Sanders, ta rubuta da cewar mun fara dawo da wasu daga cikin Amurkawa da ke kasar don shiga wani sabon babi na canji da kuma kawo babi shiga sabon babi a ayyukan yaƙi da ta'addanci. Sai dai ta ce, nasarar da aka samu akan 'yan ta'addan ta IS ba tana nufin za a kawo ƙarshen ayyukan dakarun ƙawancen ne ba. Kwamitin Zartarwar Tarayyar Turai ya ce ya fara wasu shirye-shiryen ficewar Birtaniya daga ƙungiyar ba tare da wata yarjejeniya ba, matakin da zai haifar da cikas ga kamfanonin ƙere-ƙere da harkokin zirga-zirgar jirage da kuma zai haifar da cunkoso a tashar jiragen ruwa da daga ɓangaren na ruwan Ingila da ya haɗa da Birtaniya da sauran yankin Turai. Yayin da ya rage sauran kwanaki 100 kacal kafin Birtaniya ta fice daga ƙungiyar a ranar 29 ga watan Maris na shekarar 2019, gwamnatin Firaminista Theresa May, mai tsatsauran ra'ayi, na faɗi tashin samar da wasu tsare-tsaren cikin hanzari na ficewa daga ƙungiyar ba tare da an cimma wata matsaya ba. Gwamnatin ta baiwa dukkanin ma'aikatan umarni ya rage wasu ayyuka da ba su da basu zama dole ba, tare da ba da wani umarni na cewar su mai da hankulansu wajen samar da tsare-tsare na yankin koda ta kwana. Gwamnatin ta Birtaniya ta shaida ma hukumomin cewa a chamber na hukumomin Brussels na kokarin ganin cewar sun kawo ƙarshen wannan matsalar, wanda yake kokarin ganin cewar an cimma matsaya kamun wannan lokacin na wa'adin ya cika, in suka tabbatar da cewar lallai za a fuskanci matsaloli idan aka yi wannan ficewar. Shugabannin jam'iyyar Republicans da kuma na Democrat a Majalisar Dokokin Amurka na kokarin ganin an samar da matsaya yayin da ake da alamun cewar wannan barazana da shugaba Donald Trump ke yi na cewar zai dakatar da ayyukan gwamnati a ƙarshen wannan makon. A makon da ya gabata ne, shugaba Trump ya shaida wa 'yan jarida cewar abin alfahari ne gare shi ya kulle ma'aikatar ƙasar idan har ba amince da duk bukatun da ya miƙa ba na gina katanga. Yana mai cewa za mu maida hankali akan duk waɗannan ayyukan, muna da buƙatar tsaro a yankunanmu da kuma ƙasarmu. A ranar Juma'a mai zuwa, ma'aikatan gwamnatin tarayya za su fara duk wasu shirye-shirye na ganin cewar an fara wannan aikin. Idan har 'yan majalisun na The White House ba su cimma matsaya ba, za a shiga wannan yajin aikin. Kimanin ma'aikata kusan 800 ne abin zai shafa, wasu daga ciki kuwa za su yi aiki ba tare da an biya su albashi ba. Wannan abu ne da babu wanda zai so hakan a yayin da ake shirye-shiryen bukukuwan bikin Kirsimeti. Shugaba Trump na buƙatar dalar Amurka biliyan 5 don gina katanga tsakanin ƙasar ta Amurka da Mexico, amma 'yan majalisun wakilai da na dokoki sun ki amincewa da hakan.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A yau Laraba, shugaba Muhammadu Buhari ya gabatar da kasafin kuɗin baɗi a gaban haɗaɗɗiyar Majalisar Dokokin Najeriya wanda ya kama naira ₦8.8 trillion. Wannan na zuwa ne watanni 6 kacal da fara aiwatar da kasafin shekarar nan ta 2018. Wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda na ɗauke da wannan rahoton.
Shugaba Muhammadu Buhari dai ya kwashi sama da sa'a ɗaya yana gabatar da kasafin kuɗin cikin ife-ife na 'yan adawa, da kuma masu goyon bayansa na cewa sai babu Buhari, sai babu Buhari a haɗaɗɗiyar Majalisar Dokokin ƙasar. Wani abu da ya nuna alamun rarrabewar kawuna ta ɓangaren jam'iyyu manya guda biyu da ke nuna alamun jan daga a gabanin zaɓe mai zuwa.
The economy has recovered from recession. Public financial management through the comprehensive implementation of the Treasury single account.
A kasafin na baɗi za a kashe naira ₦8.83 trillion, wanda a ciki ƙananan ayyuka za su laƙume ₦4.04 trillion, sannan manyan ayyuka za su samu ₦2.1 trillion. Ma'aikatan cikin gida ita ce ta samu kaso mafi tsoka da ₦569 billion, sai ma'aikatar ilimi mai ₦462 billion, ma'aikatar tsaro na da ₦435 billion, sai ma'aikatar kiwon lafiya mai ₦315.6 billion. An gina kasafin ne akan kuɗin gangan ɗanyen man fetur a dalar Amurka 60. Za a fitar da ɗanyen mai lita ₦2.3 million kowace rana. Farashin canjin dala ya zo akan ₦305 a kowace dala ɗaya. Magoya bayan shugaba Buhari irin su Abdullahi Adamu na son barka akan wannan kasafin kuɗin.
Ina wa Najeriya da 'yan Najeriya barka. Domin nan kusa ba zan iya cewa ga wani kasafin kuɗi da aka kawo wanda ya ciccibi rigingimin damuwa na 'yan Najeriya da ya magance su irin wannan kasafin kuɗi aka kawo ba. Duk abin zai shafi rayuwarmu ta fannin ilimi ne, fuskan hanyoyinmu ne, fuskan asibitocinmu ne, ko kuma fuskan noma, ba abin da wannan kasafin kuɗin bai taɓa ba.
Sai Sanata Ahmad Babba Kaita.
Shugaban ƙasar Buhari ya bayyana shi, ya ce bai da bambanci da wancan, domin duk ayyukan da aka ɗauko ne na raya ƙasa wanda za a ɗora ta bisa turba mai dogewa, ita ce su ne za a ci gaba gare su. Kamar harkar sufuri na jiragen ƙasa, harkar lahiya, harkar ilimi, harkokin zaman lafiya da tsaron ƙasa, waɗannan su ne suka sa wannan gwamnatin gaba. Kuma bi iznillahi ta'ala ya samu kyakkyawar antsuwa ga mafi rinjayen 'yan majalisa.
Amma ɗan jam'iyyar PDP daga jihar Taraba, Honorable Rima Shawulu Kwewum, ya ce shugaba Buhari bai faɗa wa al'umman ƙasa gaskiya ba, saboda ko kasafin kuɗin bana ma kashi 20 kawai aka aiwatar cikin 100 kacal.
Ai, damuwan da muke fuskanta da shi, inan gama wannan kasafin nan kawo, aka yi passing, aka yi approving, sai ka ga ba yi wuna ba kansu ba. In kin lura, 2018 har zuwa yanzu, kuɗin da aka sake yanzu, yadda president ya faɗa da kansa na capital by okay 20% ba.
Sai mai ba shugaban ƙasa shawara a harkar majalisar wakilai Kawu Sumaila ya mai da martani yana mai cewa,
to alhamdulillah, ya kamata dai ki sani wannan kasafin kuɗin na 2018 bai ƙare ba har kusan watan 5, ko kuma har shugaban ƙasa ya sake sa hannu a sabon kasafin kuɗi na nan ana aiki da shi. Da yake nan, na biyu, akwai matsala ta kuɗi, ruwan kuɗi a hannu, wanda kwanan nan ya fito a jaridu ana kokarin samowa rance ta wata tsari yadda za a ci gaba da daukar nauyin budget. Kuma su majalisa sun sani cewa ba su dade da yarjewa shugaban kasa ya karbo wannan rance din ba, euro bond din ba.
Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Madalla a gaida Madina Dauda. Akan batun tsaro kuma, wasu daga kudu maso yammacin Najeriya sun bayyana rashin jin dadin su akan kisan gillar da 'yan bindiga suka yi wa Air Chief Marshal Alex Badi. Ga Hassan Umaru Tambuwal da ƙarin bayani.
Ajiya ne wasu 'yan bindiga suka bindige tsohon hafsan hafsoshin sojojin saman Najeriya Alex Bade daga garin Kefi zuwa Abuja. Akan haka ni zagaya a jihar Oyo ni ji ra'ayoyin wasu 'yan Najeriya.
Sanarwar Sabaila Alhaji 1000 Sabo Ibadan.
To Alhaji, me zaka ce a game da kashe Alex Bade?
To wallahi wanda suka kashe shi wallahi ba su cewa wallahi. Saboda mutum da Adam, mutum mai rai kamar mutum aja kashe shi aka a banza, Allah bai dashi ba Allah. Amma Allah sai saka ma wanda suka kashe shi. Musu sajawa a kasa Najeriya ake aka shi a banza, to Allah sai saka musu. Muna roƙo wannan gwamnati da yake yanzu ka tafi ka tafiya a nemi wanda suka kashe shi ya kama su, zaburi Allah da Rabbi ya kama su. To aka kama su kuma a ba su asafa da data a musu a musu.
Musana Muhammad daga Kinyele Kara. Gaskiya ina jiyayi game da kashe Alibadi, ina jiyayi kuma na yi bakin ciki, kuma ina kira da Allah gwamnatin Najeriya dan Allah dan annabi ta gaggauta sa a kama wanda suka yi wannan aika, saboda wannan ba Allah ya bota ma kasa ya su dokar da rayuwarsa akan Najeriya.
Sunan mu Alaba daga Ibadan.
Ai bai dace ba kesin da aka yi bare mu aka yi a Najeriya. Don ya yi mun kokari wajen da ya riko ya yi mun kokari kowa suna son su. Kesin da aka yi mai tuce mu aka yi kuma Allah bai zo haka nan. Don ya ta mu komo a Najeriya masin da ya rike kowa ya ji mutuwan su. Ai bai dace ba bare mu aka yi bai da tawa haka nan. A kese manyan mutane kuma a kese duk wanda yana so ka san su ba su haka.
Assalamu alaikum, sunana Dauda Dodo. To abin akwai ban tsoro ciki kadan, saboda irin abubuwan da ke faruwa a Najeriya gaskiya abin bai da dadi yanzu. Don kaga an kashe wani nan zuwa Jos zashi ba yanayi General Kali Ali. To kaga haka ya sake faruwa mu talakawa, kaga sai mu san yadda matsayin mu yake. Dole mu koma ga Allah, kuma gwamnati ta yi tsaye, a gaskiya gwamnati ta yi tsaye akan wayansu abubuwa da ke faruwa, domin bai da dadi wallahi. Ana rasa wa'ina mutane a kasan mu, ai bai dadi ba.
Assalamu alaikum, ni ne Alaima dan Lami Hassan magajin garin Akinyale. To wannan abu gaskiya yana daure mana kai a matsayin wannan gwamnati tana tunkawa akan cewa tana matakan tsoro. Yanzu manyan sojoji guda biyu kenan aka kashe, guda uku aka yi aka kashe, amma ba wani abin da yake biyo baya. Saboda Allah ya ina kira ga mai girma shugaban kasa Muhammadu Buhari ya tayi tsaya kan al'amarin nan fa. Wallahi al'amarin nan bai da kyau. Muna jin abin da talaka suke faɗa a kansa, gaskiya abin yana so sa mana rai, saboda haka a kula wallahi.
Hassan Umaru Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
A gaida Hassan Umaru Tambuwal. To yau kuma muna son mu ji ra'ayoyinku akan kisan jami'an tsaron Najeriya da ake yi na baya-bayan nan, shine na Alex Bade. Amma kafin nan ku ci gaba da jin wannan waƙar.
Ciyan mu kai mana dadi amma fa mu barge na da min mugunta
mu gargadi mai gina da min mugunta
kama shi mai gina da min mugunta ya tabe nan salalin nan ko aje ya marma ya tabe muddin yana gina da min mugunta
mu gargadi mai gina.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-6555. Amma kada ku manta, sai kun saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar, wato alamar ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar.
To za mu fara da Bauchi.
Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Sunana Ayuba Garba Imam daga Katin Madaki a jihar Bauchi.
To Mallam Ayuba, muna jinka.
To ra'ayina na yau har ga Allah, muna so gwamnatin shugaban kasa Muhammadu Buhari ta kara kokari akan tsaro. Duk da dai tana kokari din mun san abun ne da yawa, amma yana da kyau ta kara tsaro, kuma jami'an tsaron ta sama musu kayan aiki sosai. Shiga ko ina ta bunƙasa musu albashinsu ta kuma ƙara ɗibansu, domin ina ga sojojin ne kamar sun kasa. Yana da kyau gwamnatin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ta ƙara ɗiban sojoji ta kuma inganta musu albashinsu. Na gode. Mai magana Ayuba Garba Imam, Katin Madaki a jihar Bauchi.
To mun gode Mallam Ayuba, yanzu kuma bari mu je Kaduna.
Mallam Maryam Dauda, barka da yammaci.
Barka ka dai, da wa muke magana daga Kaduna?
Sunana Alhaji Musa Garo, mai rediyo da rikoda kasuwar Kawu Kadunan Najeriya.
To Alhaji Musa, muna jinka.
To alhamdulillah, idan muka dauki wannan batuwan da ake tattauna dangane da wannan kisan manya-manyan sojoji, gaskiya tsakani da Allah, irin wannan kisan da ake na jami'an tsaro manya, mutumin da misali zai iya tafiya da jami'an tsaro kamar uku a bayan su ko hudu, a ce an samu an harbe su, duba kisan alkali da aka yi. Da kuma shi kuma wani jami'i bada ta nan, gaskiya abubuwa ne wanda suke abin tashin hankali, domin ka kai mutumin da kake tunanin cewa baka da mutumin da zai zo ya tsare ka a gida, ko kuma mutumin da zai daka fata a ce akwai mai binka a baya, dan ga akwai matsala a ce ana samun irin wayannan manyan mutane ana harbewa, to gaskiya akwai matsala. Ya kamata kiran da muke gwamnatin tarayya gaskiya ta tashi kanjiyar karbi dangane da security a Najeriya, saboda gaskiya al'amari irin wannan kisa-kisan da ake, gaskiya akwai matsaloli. Ya kamata a ce su kan sojoji a tabbatar da cewa a ce duk a ce girman Najeriya a ce sojojin Najeriya ba su kai miliyan ɗaya ba, ai akwai abin takaici. Ya kamata a ce gaskiya a ɗaya a ƙara ɗiban sojoji aƙalla kamar miliyan 20 haka a Najeriya.
To mun gode Alhaji Musa Garo, yanzu kuma za mu sake komawa Bauchi.
Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka, mai magana Sama'il Espawa, kafin ma da karamar hukumar Zango a jihar Bauchi.
To Mallam Sama'il, muna jinka.
Alhamdulillah, akan tsaro dai a Najeriya, sai dai mutum inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Harkan tsaro dai a Najeriya ya tabarbare, sai dai kuma mu mun imani shugaba Muhammadu Buhari shugaba ne wanda yake ya jirkace ne, shugaba ne wanda yake so ya kawo, amma makarabansa ne suke bashi matsala. Shugaba Muhammadu Buhari yana kokari akan harkan tsaro, don mu mun yaba masa. Kuma gaskiya a harkan tsaro Buhari ya yi kokari yana kai, sai dai mu ce Ubangiji Allah ya kawo waɗanda za su taimake su, agaza masu taimake su akan harkan tsaro a Najeriya. Mai magana Sama'il Espawa, kafin ma da kamar hukumar Ganjuwa.
To mun gode Sama'il Espawa, yanzu kuma bari mu je jihar Nija. Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga Nija? Malami daga Neja, kace ya sunanka? To malami daga Neja dai, layin ka yana da tangarda, dan ba mu jin ka sosai, ba mu san ko kana jin mu ba, amma ka sake gwada kiran mu. Za mu sake komawa Kaduna yanzu.
Ajama mun da barka da lafiya.
Barka ka dai, da wa muke magana daga Kaduna?
Ya mu tsala da sake ranku da gaskiya sake ranku da Najeriya.
To Mallam Martala, muna jinka.
Ya mallam, muna jajantawa ƴan uwa da gwamnatin Najeriya a cikin wannan babban mutum. To kuma muna ƙara gaya musu, sun samu dama janarorin nan, ba mu jin daɗi a ce sun samu dama, kuma tuntuni ba su yi maganin tsaro ga abin da talaka ake faruwa da su, su ma ya fara faruwa da su, ba mu jin daɗi haka. Muna ƙara jiran kuma shawara da su kan dama a kan harkar tsaro ɗin nan, ya kamata su ɗau darasi. Yau abin ake ma talaka shekara da shekaru ke nan, gaskiya za a fara shafan su mai, to gagar tsaron akwai matsala, ya kamata su tsara tsayin daka tsaya sosai a maganin tsaron nan. Dukkan mu dai mu tsira tare, mu gudu tare, da fatan za a tashi lafiya.
To mun gode Mallam Murtala da ra'ayinka. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Agogonmu a nan kuma yana cewa karfe 4 saura minti 15. To yau dai muna tattaunawa ne akan kisan jami'an tsaron Najeriya da ake yi, na baya-bayan nan shine na Alex Bade. Shin me ya kuke ganin wannan lamarin tsaro a Najeriya? za mu sake komawa jihar Neja.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalamu, da wa muke magana daga Neja?
Kuna magana da Zahir mai yake hula a garin Mai Gode a Kimba.
To muna jan ka, menene ra'ayinka?
To gaskiya ne ra'ayina game da ainihin harkar tsaro a Najeriya abu ne wanda zamu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Dan saboda masu matsayin irin waɗannan ana kashe su, to ina ga mutarakawa, saboda su abin da ya kamata su tsaya su jajirce ne su tsaye ya kasance an samu tsaro a Najeriya, kuma sun yi sakaci ana musu kisan ɗauki ɗaiɗai, to ina ga mutarakawa. Ya kamata a ce kansu haɗe, kansu so kansu da 'ya'yansu da dukiyansu, a'a su ƙoƙarin su so a gina ƙasar gaba ɗaya ya kasance an samu tsaro ko an samu kwanciyar hankali.
To mun gode da ra'ayinka, yanzu kuma bari mu je Zuru.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga Zuru?
Kuna magana da Zuru Mamman Report Area Zuru Kebbi State wanda aka fi yin Embassy.
To Malam Nasiru muna jin ka.
To wato ra'ayina a yau tsakani da Allah, abin da zai kira ga manyan sojoji da su gyara. Idan mutum na abun kwarai ba a daga kawo mai hari su gyara, su wanda ya kashe wani za a kashe shi, in don laiki wanda sojoji sai zai yi, amma su ma manyan sojoji ba ya kamata su gyara. Don tsakani da Allah, annabi muna da manyan sojoji Najeriya, kuma shi al'amari na wada su ne gaba, to ya kamata a ce sun gyara saboda na baya su ma su gani. Ubangiji Allah ya sa a dace, Allah shi kuma wanda Allah ya ba wa yanayin shafi.
Amma Malam Nasiru, mun gode da ra'ayinka. To har yanzu dai muna da sauran lokaci sai a kira a bayyana ra'ayi. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan kisan jami'an tsaron Najeriya da ake musamman ma manyan jami'an tsaro. Na baya-baya da aka yi shine jiya na Alex Badi. Dan haka me za ku ce game da wannan abin? Sai dai kuma ga yayin Julie ta daga min hannu ta ce lokaci yayi, dan haka za mu dasa aya a nan, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za mu sake ba ku wata damar domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku akan wani batun na daban. Mun gode. Sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC, agogon mu anan yana cewa karfe 3:53. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Da labarin kwamitin daidaita kwallon kafar kasar Ghana, za mu soma labarin wasannin na yau, inda babban manija na Techiman 11 Wonders Teci Ahin na ke zargin kwamitin da karɓan allowansun da ya kai $4,000 kowane wata daga hukumar kwallon kafa ta duniya. Ita hukumar kwallon kafa ta duniya a cikin watan Satumba ne ta ambata kwamitin mutum hudu wadda aka ɗibiya wa nauyin daidaita lamarin kwallon kafar kasar Ghana, yadda za a maido da kwallon kafar ta kasar Ghana a kan hanya. Sai dai kakakin kwamitin Dan Kwekuyebuwa a kwanan baya ya fito a cikin wata fira yana mai nuna cewar kwamitin nan faufau ba ta karɓar irin wannan allowance. Ƙungiyar kwallon kafar ƙasa ta masa da shekaru 23, wato Black Meteors, sun kin wata kwararsu kasar tukace-kace yayin da ta lallasa Togon da cibiyar da ɗaya a zagayen farko na wasansu na shiga gasar cin kofin zakaru na Afirka na ƙasa da shekaru 23. uku a Babayara Stadium da ke a Kumasi ajiya. Sai annan kuma Kumasi Asante Kotoko za ta karbi bakuncin Kariobangi Sharks na kasar Kenya a zagaye na biyu na karawan Confederation of African Football wato CAF a takaici a Babayara Stadium a ranar Asabar. Kumasi Asante Kotoko tun dawo gida daga kasar Kenya a ranar Litinin bayan sun yi baran-baran da ƴan kasar Kenyan a zagayen farko na wasan da ke tsakaninsu na Confederation Cup a kasar Rani Nairobi a ranar Asabar. Sai dai coachin Kumasi Asante Kotoko Kwabena Akono ya nuna farin cikinsa game da baran-baran da Kotoko ta yi da Kariobangi Sharks a kasar Kenya. To amma kuma ya ce ba za su yadda su yi wani cire kafada ba saboda akwai jan aiki a gaba. Shahararren dan wasan nan da ya yi suna a Chelsea, Didier Drogba, ya ce kofasa na buɗe na komawa ya yi wa Olympic Marseille wasa. Dan wasan na kasar Cote d'Ivoire ya amince cewar komawa ya yi wa Olympic Marseille wasa ne wani abu da ya jima yana dokinsa. A ƙarshe kuma ƴan sanda na kasar Thailand sun kama wani dan wasan gaba na kasar Ghana bayan babban jami'in shige da fice na kasar ya bada umarni a kama shi saboda yana riƙe da passport da aka yi wa tambarin visa na jiri. Dan wasan daga gaba da ke wasa Wasake Football Club da ke a Thailand ya samu wannan tambari wato stamp ne a takardar tai da ke Abuja tarayyar Nigeria wadda ke dauke da ranar 26 ga watan Janairu shekara ta 2016. Da wannan labari muka iso karshen labaran wasannin na yau. Radwan Lamok tara ba sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana.
To yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya.
A yau Laraba ne fadar White House ta fitar da sanarwar cewar dakarun Amurka da ke ƙasar Siriya sun fara dawowa gida. Jim kaɗan bayan da shugaba Donald Trump ya rubuta a shafinsa na Twitter cewar sojojin Amurka sun murƙushe 'yan ta'addar Al-Qaeda. Mai magana da yawun fadar ta White House, Sarah Sanders, ta rubuta da cewar mun fara dawo da dakarun namu Amurkawa da ke ƙasar gida don ganin mun shiga wani sabon babi na ayyukan 'yan ta'addanci. Kwamitin zartarwar tarayyar Turai ya ce ya fara wasu shirye-shiryen ficewar Birtaniya daga ƙungiyar ba tare da wata yarjejeniya ba. Matakin dai zai haifar da cikas ga kafofin da kamfanonin ƙere-ƙere da harkokin zirga-zirgar jirage, ya kuma haifar da cunkoso a tashar jiragen ruwa da ke duk wannan yankin na ruwan Ingila da ke ɓangaren Birtaniya, yayin da ya rage tsorakin kwanaki 100 kacal kafin Birtaniya ta fice daga wannan ƙungiyar a ranar 29 ga watan Maris na shekarar 2019. Gwamnatin Prime Minister Theresa May mai tsatsauran ra'ayi na faɗi tashin samar da wasu tsare-tsare cikin hanzari na ficewar ƙasar daga ƙungiyar ba tare da an cimma wata yarjejeniya ba. Shugaban Amurka Donald Trump da shugabannin jam'iyyun Republicans da na Democrat na Majalisar Dokokin Amurka na kokarin ganin an cimma wata matsaya, yayin da ake kokarin ganin an daidaita tsakanin wa'innan majalisun guda biyu da fadar ta White House.
Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Yusuf Aliyu Harande da ya taya na gabatar da shirin da Ms. Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni da injiniyanmu Mr. Skip, ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.